من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 22 da wata na rabi'in al-awwal hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 18 da wata na october iladiyyar haihuwar annabi isa danna na mare idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya yau da kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na 35 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata muna cikin aya ta 217 lokaci yayi saka za mu ƙara neme ta daidai inda muka kwana akai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
نعم
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Ubangi subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin wannan ayar mai girma yake cewa yas'alunaka anish shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru min al qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u ومن يرتدد منكم انا muka kwana ko Allah yace wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda yayi ridda daga cikin ku akan addinin sa na musulunci yana musulmi kuma sai ya bar addinin domin ridda muka ce shine mutun yana musulmi sannan kuma ya ce ya bar musuluncin ya koma addinin da yake akai na farin to shine ridda idan mutun kuma ya ridda to akwai hukunce-hukunce da malamai suka dora a kansa na fari dukkanin malamai sun ittifaqin cewa wanda ya ridda game da addinin sa hukunci saki sani idan mutun ya bar addinin sa ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalasin baya halitta watan zubda jinin musulmi ba ce sai da awa bai guda uku abu guda uku ke jayo zubda jinin musulmi idan ba su ba duk abin da mutum zai yi a cikin rayuwa to bai halitta ba a zubda jininsa ababe guda uku ke sanya a zubda jinin musulmi kafarin at-tayyibu zani mutum da aure kuma yake zina ko ya taba yin aure yayin zina to hukuncin sa a musulunci za a kashe sa ne sannan kuma wan nafsu bin nafs idan mutum ya kashe rayuwa to kuma shi ma za a kashe sa sannan kuma wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaa da wanda zai bar addinin sa yana musulunci ya rabu da tawaga ta addinin musulunci yace shi yanzu ya bar musulunci bayan da musulmi ne to za a kashe sa inji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a satin da gabata muka ce ridda tana zuwa cikin ababe guda hudu ko ridda fil i'tiqad ko ridda fil aqwal ko ridda fil af'al ko kuma ridda fil tark muka ce ridda cikin i'tiqadi ya shafi mutun ya yi inkarin wujudin Allah subhanahu wa ta'ala ya kudurta a cewa a zuciyarsa babu Allah wannan ya yi ridda ko kuma ya kore wata siffa da Allah ya siffanta kansa da ita ya kore wannan siffar ko kuma ya tabbatar ma Allah abinda shi Allah ya kore wa kansa kamar da Allah ya ce bai da da kuma sai mutum ya ce Allah yana da da to kaga wannan ya yi ridda sannan ko mutum ya yi inkarin abinda Allah ya isbati irin tashin alkiyama mutum ya ce ai ba za a tashi alkiyama ba in mutum ya mutu kawai ya mutu ne ba za a yi tashin kiyama ba wannan ya yi ridda haka kuma duk wanda ya yi i'tiqadin ya kudurta a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ai zancan ai kushi ƙarya ne to wannan ya yi ridda shi ma kuma haka wanda yace bai yarda qur'ani zancan Allah bane shi ma jimal suka ce wannan ridda ce i'tiqadiyya ridda cikin aqwal malu suka ce ai na farin rantsuwa da wani abinda musulunci bai shar'a da rantsuwa da shi ba mutum ya rantse da wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba domin a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsuwa da Allah ko ya kama bakin sa Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin nawaqidul islam ya ka cewa duk wanda zai rantsuwa da ba wani Allah subhanahu wataala wannan ya bar tafarki na addinin musulunci haka ridda ta biyu cikin abin da mutum zai faɗa ya zagi Allah subhanahu wataala zagin Allah yana sanya mutum ya bar addinin sa koda ya ce shi musulmi ne to ya hita daga cikin da'ira ta addinin musulunci haka ma zagin shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ridda ya bar addini haka zagin sauran annaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko idan ka zage su to mutum ya fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci sai kuma zagin matan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan mutum ya zagi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ridda da wannan ne ahlus sunna wal jamaa suka kafirta ƴan shi'a suka ce ƴan shi'a ba musulmi bane sai kuma ridda cikin abin da mutum zai aikata na cikin da zaka yi suka ce misalin mutum ya walakantar da alqur'ani mai girma ka rada alqur'ani kawai ka dauka a matsayin sa ba ka dauki sa ba wani ba ka walakantar da shi ko kuma mutum ya sanya shi cikin kazanta ko ya dauko kazantar ya shafa masa irin yadda ake yi kaga irin yadda malaman tsubo su suke yi suna walakantar da alqur'ani a rubuta shi da jinin haila da mani kaga wannan menene walakantar da alqur'ani mai girma ne to duk wanda yayi wannan malla suka ce yayi ridda sai kuma ridda ta bari shine mutun ya ce shi ba zai yi abin da Allah ya dora masa ba misalin sallar farilla sai ya ce ni duk cikin salloli zan yi sallah guda biyar amma kan magriba ni ba zan yi ta ba duk na yadda zan yi zan yi kawai ni kawai ba ta bai mu bane masu ga ce kawai yayi ridda tunda yayi inkarin ko kuma ya bar abin da Ubangiji subhanahu wataala ya dora a kansa a ƙarshen wannan ayan wa marita did minkum malusi suka tattauna suka yi sabani akan wanda ya ridda shin idan mutum ya yi ridda ya bar addinin musulunci za a nemi ya dawo ne ko kuma a kai tsaye ne za a kashe sa sannan kuma abu na biyu sun yi sabani game da aikin da ya aikata misalin a ce mutum ya yi aikin hajji la qaddarallah ba da amin ba yayi aikin hajji yayi kaza kuma sai yazo ya bar addinin musulunci to miye matsayin abin da ya aikata kafin riddar aikin yana nan ko kuma ya lalace abu na uku shin ana gane su ko ba za a yi gane su ba mas'ala ta fara suka ce ayyusata mu za a nemi tuba za a ce masa wani kaji tsoron Allah ya masa wa'azi ya tuba fa in taba in ya tuba to shikenan sai a kale sa wa illa qutila in kuma ya kiya suka ce sai a kashe sa a lokacin ne za a kashe sa za a zartar da hukuncin Allah subhanahu wataala a kansa idan mutum ya yi ridda za a nemi da ya dawo cikin addini, idan ya kiya to lokacin sai a kashe sa. Malamai suka ce a'a, neman dawo da za shi za kawai yustatabu sa'a, za a nemi da ya tuba ne matsayin tsawon sa'a daya, irin wuri daya a bashi dama na wuri daya ya musulunta ya dawo, idan ya kiya to kuma sai a zartar da hukuncin Allah subhanahu wataala a kansa. Kauli da uku na zancen malamai shine cewa za a nemi da ya tuba a bashi, a daga masa kafa tsawon wata guda ana neman sa ya dawo da'ira ta addini, idan ya kiya lokacin za a zartar da hukunci a kansa. Amma abin da yake sahihi kauli na hudu na karshe shine cewa za a zo gunshi ne su uku, yustatabu thalath marrat, za a zo gunsa yustatabu thalath marrat, za a zo a nemi da ya tuba su uku, wanda kaji tsoron Allah ka tuba, gobe a tura masa mutane ya tuba, in ya kiya na kwana uku kuma sai a zartar da hukuncin Allah subhanahu wataala a kansa. Suka ce dalilai da cikin malamai suka ambata, wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya aiki wannan aba Musa al-Ash'ari zuwa kasar Yaman, sai aka bi masa da Mu'az dan Jabal aka tura sa, an aiki Mu'az kuma sai aka tura wannan, aka aiki aba Musa, sai Mu'az kuma ya bi bayan sa. To da yazo a garin Yaman ya sabka, sai an kashi masauki wani daga cikin mutanen suka musulunta suka kafirta, sai yazo yana zanguwa kuma sai yaga shakalin shi ya bambanta daga cikin mutane, sai yake tambaya wannan wane ne, aka ce masa hadha yahudiyan aslama thumma raja'a dinahu, wannan ba yahudi ne, yana yahudanci kuma sai musulunta, amma yanzu kan yayi taraji ya koma addinin sa na yahudanci. Fatahawada qala, sai shi yake cewa da shi Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yarda, yace la ajlis hatta yuqtal qada'u Allah wa rasulih, yace bazan zauna ba fatukar ba an zartar masa da hukuncin Allah ba da kuma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda hakan ya bar musuluncin hukuncin sa hukuncin kisa ne kawai abin da za a yi masa watan a kashe sa. Wannan sai da ya daimaita wannan maganar, ana cewa ya zauna yace a'a, ba zai zauna ba matukar ba an tsayar masa da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ba. A wannan lokacin kuma aba Musa al-Ash'ari sai ya umarni da a kashe sa, lokacin aka kashe sai Mu'az dan Jabal ya zauna. Kaga wannan hukunci ne da sahabbai suka aiwatar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato yana rayi. Ina fatar mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To sai sha'anin wanda ita kuma mace ta yi ridda, mace ce ita ma ta yi ridda, to ita hukunci ta dare namiji? Allah suka ce ba bambanci tsakanin namiji da mace game da zancen sha'anin ridda. Wasu suka ce a'a, to ba za a kashe ta ba a matsayinta na mace, ba za a yi doki hukuncin kisa a kanta ba. Amma abin da yake mafi rinjaye, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bayna al-untha wadh-dhakar, inji al-imam al-Bazwi yace manzo Allah bai bambanta tsakanin namiji da mace ba sha'ani irin na ahkamu shar'iyya, ba bambanci tsakanin namiji da kuma mace. Idan mace ta bar addinin ta na musulunci aka nemi ta tuba, ba ta tuba to za a kashe ta. Mas'ala ta biyu anan shine mas'alar aikin wanda shi yayi riddan, me yayi hukuncin aikin sa, ko ya matsayin aikin sa. Al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala yace inna man tadda thumma 'ada ila al-islam lam yahbit 'amalahu wala hajjuhu illa in mata 'ala ar-ridda. Imam Shafi'i yake cewa idan mutun yayi ridda yana cikin addini, to aiki kuma sai ya tuba kakinya, sai ya tuba mutun ne ya ridda kuma sai ya dawo cikin da'ira ta addini musulunci, to malam yace aikin sa bai lalace ba, kuma haka aikin hajji da ya aikata bai lalace ba. Amma al-Imam Malik yake cewa tahbutu bi nafsir ridda, duk aikin da yayi idan yayi ridda to aikin ya lalace, haka kuma aikin hajji ma da ya aikata, aikin hajji da ya je Saudiya yayi shi ma wannan ya tashi daga aiki, ba za a yi a dauke shi a matsayin aikin da yayi ba, ba za a dauke shi a matsayin aikin da yayi ba. Game da sha'anin hajji yace kam dole in ya sake musulunta to sai ya koma ya sake aikin hajji wancan bai yi ba. Amma Imam Shafi yake cewa a'a, matukar ba ya mutu bane akan ridda, in har ya tuba to aikin sa yana nan a matsayin aikin da ya aikata. dalilin su Imam Malik suka ce a'a daga lokacin da mutun ya yirda to Allah ce fa ulaika habitat a'malu aikin sa ya lalace tunda Allah ne ya fada yace aikin ya lalace to ba wani tawili da za a zo aiwa ayar kawai idan mutun ya yirda ko da ya tuba aikin da ya aikata a baya ya lalace kwantarkin nashi ya dawo zero za a sake sabon aiki ne Allah ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa innan suriya wa inda aika suka lalace a duniya da alkiyama aikin duk suka aikata a duniya Allah yace ya lalace idan mutun ya mutu na ridda amma malamai sun dan sassauta suka ce aikin hajji sa Imam Shafi'i wanda hujja sa tafi ta Imam Malik karfi a wannan bangaren cewa ba sai ya sake aikin hajji ba sannan kuma aikin sa wallahu ta'ala yana nan sai abuna na ƙarshe cikin wannan matsalar shine gado wanda ya ridda idan mutun ya ridda ya bar addini to za a ci gadon sa al-Imam Ali ibn Abi Talib sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam da al-Hasan da al-Imam Sha'bi da al-Imam Hakim da al-Imam Layth da al-Imam Abu Hanifa suka tafi suka ce mirasul murtadi liwarathatihi min al-muslimin idan mutun ya ridda ya bar addini sai ya mutu to gadon sa ɗansa za su ci musulmi iyansa musulmi za su ci gadon sa amma al-Imam Malik da al-Imam Rabi'a da Ibn Abi Layla da al-Imam Shafi'i suka ce mirasuhu fil baitil mal dukiyarsa ba za a bai wa ƴaƴansa ba za a sa a cikin baitul malin musulmi ne ba za a ba ɗiyansa mudda gadon ba saboda dalili suka ce annabi suka cewa لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن باي مؤمني بايا cin gadan kafiri haka kafiri baya cin gadan musulmi tunda shi kafiri ne ba musulmi bane zaka diyansa ba za su ci gadan sa ba abinda za a yi duk abinda ya mallaka ko biliyan nawa ne za a tara ne a sanyawa a cikin dukiyar musulmi tun malin musulmi ina fatar mun fahimta wa ajma'u ala anna warasatihi lil kuffari la yarithunahu amma kuma dukkanin su malumai sun yi ittifaqi cewa idan yana diyan da suke kafirai ba musulmi ba idan suna da diyan da suke kafirai su ma za su shiga dan sa ba wayanda diyan da ba musulmi ba su ma ba za su ci gadan sa ba sai dai Umar dan Abdul Aziz alaihi rahmatullahi ta'ala yace a'a watan za su ci gadan sa tunda millatul kufri millatun wahida to Allah yake cewa fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar kuma wa'annan su ne ma'abuta wuta wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kuna a gobe alkiyama rayuwa ba ta yi amfani ba mutum ya zo kiyama Allah ya sanya shi wuta Allah ya kare mu da wuta malsuka ce ita annar daru azabin wa intiqamin a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala liibadihi alladhina liibadihi alkuffar ita wuta gida ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada shi dan azaba da kuma ramuwar gayya da bayinsa suka kafince masa suka yi juhudin ni'imar sa sannan kuma sun tattauna akan ita wannan hutar cewa gida ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya duk wanda ya kangare wa da'awar annabawa to matsayinsa wannan hutar kuma game da shiga huta sun tattauna cewa akwai wanda idan suka shiga hutan Allah subhanahu wataala yana cire su so ne wanda za su zo da wani laifi a duniya za su zo kiyama da laifin da bai kai shirka ba to Allah subhanahu wataala yana cire su daga cikin wannan azabar bayan ai musu azabar daidai gwargwadon laifin su sai Allah subhanahu wataala ya kai su zuwa ga aljanna to kuma Allah ya ce wa'anda hum fiha khaliduna su wa'anda suna cikin dawwamu masu dawwama ai la yakhrujuna fiha abadan ba za su fita a cikin ta ba har abada saboda munin laifin da suka wa Allah subhanahu wa ta'ala an mutu da kafirci ubangi subhanahu wa ta'ala yana azabtar da su kuma idan suka shiga Allah ya ce suna masu dawwama ba za su fita ba har abada Allah ya kare mu sai Allah ya ce
innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
الله يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا lalle waɗanda suka yi imani sannan kuma suka yi hijira sun gaskata Allah subhanahu wataala da zuciyarsu sannan kuma halshansu ya furta wannan kuma jikinsu gabai sun tabbatar da wannan a zahiri kuma sun yi imani da duk abin da Allah ya ce a yi imani da shi a babu guda shidda amma su yi imani a matsayin Allah mahaliccinsu sannan kuma mai arzita su mai kashewa mai rayawa sun yi imani da mala'ikun Allah tashin alkiyama sun yi imani da littafan Allah da manzannin Allah da kaddara ta alkhairi wa sharri sannan kuma su wallazina hajaru kuma suka yi hijira suka bar iyalinsu zuwa ga garin da ake da kai liberty na su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala domin alhijratu hiya intiqalu min baladil kufri washirk ila baladil islam abinda ake cewa hijira shine mutun ya tsira tu daga gari na kafirci zuwa gari na musulunci inda baka samun damar kai addinin ka to Allah ya baka dama watan ka bar garin ka je zuwa ga inda zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa gobe alkiyama akwai wanda Allah zai katse musu hanzari yace alam takun abdullahi wasi'atu fatuhajiru shin kasar Allah ba mai ruwa bace ku ce an hana ku addini ai kasar Allah tana da yalwa me yasa ba ku hijira kuka bar garin kuka je inda zaku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsanaki ba to suka yi hijira suka bar garuruwansu suka bar dukiyarsu da matansu wasu ma daga ciki suka bar kasuwancinsu sannan kuma wajahadu fi sabilillah suka yi kokari a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala aljihadu fi sabilillah kokari a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi bangare guda biyu bangare na farin shine ka fito a gwabza yaki da kai ka fuskanci makiya addinin Allah subhanahu wa ta'ala imma an yuslimu wa imma an yuqtalu ko su musulunta ko a kashe su kai kuma imma an tuqtal wa imma an tahya ko a kashe ka a can kai shahada ko kuma karayu a matsayin wanda kai nasara kuma Allah subhanahu wataala zai baka lada wanda wannan bangare shine jihadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya fara lokacin da ya zo garin Madina na a fito a gwabza to daga baya kuma sai jihadi ya canza kala cewa jihadi ba dole ba sai an fita yaki ba dole ba domin Allah baya son ya gana su da jini abinda yafi shine a karantar da mutane shi yasa lokacin da ake futuhat hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tura sahabbai zuwa garuruwa wani ku je gari kaza ku tallata musu musulunci idan suka ki to lokacin za ku yake su amma kai tsaya fara yaki a'a dole sai an arrada musu addini na musulunci idan sun ki musulunta ne lokacin za a yake su Allah subhanahu wataala ya datar da mu jihadi na bi kuma shine jihadi ta hanyar tallata addinin Allah subhanahu wataala hanyar tallata addinin Allah subhanahu wataala kamar ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin garuruwan da ba a fahimci addini ba ba yi karatu ba ka dauki malami ka tura shi gari kaza ka ce kana son ya je ya karantar da mutanen nan su san yadda ake yin sallah su san yadda ake wankan janaba su iya arwalla su iya bauta wa Allah subhanahu wataala cikin tsanaki su iya karatun alqur'ani mai girma duk wata ga abin da zan biya ka wannan malami suka ce matsayin jihadi yake yin wannan aikin jihadi ne wannan aikin jihadi ne shi yasa Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman kaga fa bi lisanihi kinnan in zaka iya wa'azi kai idan kuma Allah ya baka dukiya masu wa'azin ka tallafa musu aje ayi wa'azi wannan jihadin ne karanci cikin al'umman mu mutane da yawa masu kudin mu suna ganin gina masallaci wai shine al'a'la wa afdal bisa da atura a karantar da mutane addini kaje ka dubi tarihin addinin musulunci tun kafa ta daula islamiyya da manzon Allah ya yi a garin Madina har zuwa a kai karshen daula abbasiyya gaba daya in magana so zo nan karshen daula usmaniyya ba a damu da gina masallaci din ba abinda aka damu da shi shine gina masallatan daga lokacin da aka gina masallaci ne ba gina masallata ba aikin banza ne yi kokari ku gina masallata kafin gina masallacin nan idan kuka gina masallatan su za su gina masallacin nan da kansu amma idan kuka gina masallata ai kuka gina masallaci ba a gina masallata ba sai ya zamanto masallacin bai da wani amfani a tattare da su saboda su san kimarsa da mutuncinsa ba amma da su aka karantar aka ilmantar suka gane addinin wallahi ko ba ku gina musu masallaci ba sun iya hadawa kansu su gina ma kansu masallaci da kansu muna kira zuwa ga masu hannunmu da shuni ba laifi bane gina masallacin ne amma akwai tura mutane karantarwa ka doki malami ka tura shi yaje ya karantar wallahi alazim ba shakka yafi gina masallaci muhimmanci a cikin wannan zamani mutane su san addini domin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abinda Allah ya basa ju'ilat lahul ardu masjida wa tuhura an sanya wa manzon Allah ko ina masallaci ne Allah bai shar'anta maka yin sallah dole sai a masallaci ba wallahi ba wajibi bane ba ce dole sai an gina masallaci ba an sa buket an sa kilim za a zo a yi sallah la wallahi duk inda ta kama ka inji manzon Allah duk inda ta kama ka kawai an sa maka masallaci da kai sallar ka ba dole sai ka zo cikin masallaci ba kuma huri ne na tsarki ita kasan kanta kasan tsarki ce za ka yi taimama kai tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala amma mu san cewa ba yadda za a yi Allah ya karbi ibadar mutum da jahilci jama'a ku kun fahimta ba yadda za a yi Allah ya karbi ibadar mutum da jahilci ne sai ku yi hukunci da gina masallaci da gina masallata wanne ne mafi ala gina masallatan wannan shine ya kamata in duka dibi an gina akwai masallatan da an gina an kawata su amma wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa wa idan ka shiga cikin masallatan kai sallah in baka yi hankali ba kana tarshen mata zai dan motsa zai tashi saboda yadda ake cin mutuncin alqur'ani a ciki yadda kowa yake sallar sahun ba a hada sahu karatun fatihar bata karantu ba ruku'in baye ba gahi na awabe kowa na yi da ya ga dama dan Allah da kudin da aka kashe masallacin da zaunawa aka yi aka dauko wani zo a jiddu abin da take na kasuwanci zo karantar da mutane aka bashi shi in suka gyara sallar su ai ba sai kake su yi masallaci ba su da kansu za su gano muhimmancin masallaci a cikin rayuwa da haka wannan jihadi ne ya kamata mutane su gane kuma mu yi kokari kowa ya musharaka a cikin sa akwai kungiyoyi na addini da suna kokari kware da gaske ka iske wata kungiya fa in za a je wajen wa'azi wallahi sai sun yi tikaro wane kawo kaza wani ma wallahi akwai lokacin da in za a je wajen wasu wa'azu zuka sai an ci bashi isanci kuma a lokacin wani wasu kudi suna ta damuwa da gina masallacin ne mutanen sallar ma ba a iya ba amma za a je a karantar da mutane wani garin ma lokacin ne karan farko za a je a yi wa'azi har yanzu kuna da labarin cikin jihar Tawa akwai garin da ba taɓa wa'azi ba a ciki ba a bari a yi wa'azi ai ya kamata duk hankalinmu ya koma ya za a yi futuhat a cikin waɗannan garuruwan ya zama mu tallata yanzu ka dubi irin yadda Turawa suka yi mana wayo suka saye mutanenmu kana shiga ƙauye da niyyar wa'azi ana ganin ka sai a ce ko project ce saboda an lalata su to da za a da kuma masu kuɗi za ku yi tunani sai a ce to ya kamata duk gari kaza to tunda sun hana wa'azi to Alhaji ya ce to ni na ba da tambiyar na shinkawa aka ji a raba musu kuna ganin za a yi wa'azin ko ba za a yi ba dala tambaya ka ba da tambiyar ka ce a je gari an mai gari ya ce ba za a yi wa'azi ba shehin garin ya ce ba za a yi wa'azi ba an daure gindi an ce ba za a yi ba sai ka bi su da tambiyar na shinkawa ka ce a je a yi wa'azi dan Allah za a yi ko ba za a yi ba to me yasa ba za a yi wannan ba Allah ya datar da mu kuma kaga wannan in aka ce su wane ba na kwari bane ba za su yi ba za su yarda ba Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin wannan jihadi Allah ce ulaika yarjuna rahmatullah wannan su ne masu kaunar rahmar Allah subhanahu wataala su ne masu kaunar su dace da rahmar Allah subhanahu wataala a duniya da alkiyama rahmar Allah tana da yawa wa rahmati wasi'at kull shay Allah ta rahmata ta watan ta kewaye ko ina wai subhanahu wataala rahimun ne Allah ba wanda yake sa tausayi ka dibi a kasar Allah mutun ya taka kasar Allah ya shada iskan Allah subhanahu wataala ka more lafiyar Allah subhanahu wataala kafafun da Allah ya maka tuna ayi hannayen da Allah ya maka amma kuma da su mutun zai je ya saban Allah subhanahu wataala kuma Allah ya kare ka in ba rahmar Allah ba akwai wanda ya sa yanzu da kai ne kai wa mutum wata ni'ima kuma sai ya dawo yana cin mutuncin ka baya gare ka bayan idan ka idan ka samu labari bi zaka yi ai duk wani abu da kake masa na alkhairi zaka daina ko to amma Allah subhanahu wataala kuma sai ya kara wa mutum domin Allah yana da rahama to masu imani suke dacewa da rahamar Allah a gobe alkiyama Allah ya samu dace da wannan rahama babban rahama shi ne ka samu a baka cikin aljanna ka zo kiyama an waye gari a ce baka shiga aljanna ba abin da ke gani shi dadi Allah ya ce ma shiga aljanna ba abin da yake sanar dashi aljanna Allah ya kai mu to kuma gashi zaka samu ridwanillah ka samu yardar Allah ba zai taba hushi da kai ba har abada kuma za a baka damar kaga Allah subhanahu wataala ai kai rahama kan ta kare ko kuma babu wani ciyan kai a aljanna babu ciyan mara babu tansiyan babu diabetes duk abin da aka haranta maka ci a duniya sai ka ci shi wallahi duk abin da nake sanya maka a ce marfu'a saban matalatan Allah ya ce wa furushun marfu'a ne wa manyan matallu ne kamore iyal more wa garanka kawai hawa 100 gare shi kake garanka sai inda kake da bukata ka kwana baka biyan kudin haya babu mishalek babu girro babu komi kuma babu takisu babu yan kudi su tashi daga aiki wallahi babu patanti Allah ya kai mu aljanna Allah ya sa mu dace sai ce wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne kuma mai jin kai Allah subhanahu wataala ya gafarta mu sai Allah ya ce
يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
الله يتي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا الله يتي يسألونك يا النبي الله سنة تنبيرك واكي اكي تنبير واكي تنبير صحبان النبي سوكي تنبير منزل الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكامي سوكي تنبيرك عن الخمر والميسر جمده كنت جيا لكم تحت الخمر مأخوذ من خمر ابن داكي من داشي دك ابن داكي توشيوة ابن داكي السطر yake likewa shi yasa ai daga cikin sunayen mayafi a larabci da ke masa al-khimaru saboda yana rihi jikin mace to ita kuma giya an sanya mata al-khamur ne saboda tana rihi hankalin dan annabi Adam kuma wannan giyar fa abinda ake yin ta da shi halali ne saboda galiban ana yin giya ne da inab da rezan ake yin giya wasu kuma suna yin ta da dadabino a kuma su hada su yi ta da dadabino to kaga mai zankin cin shi halal ne ko amma abinda za a sarrafa na rezankin ne kuma wani bangare na giya to ya haranta shi da Allah ya yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da sha'anin hukuncin giya da kuma watan abinda ya shafi watan caca al imam al baghwi da imam as-sa'id afwan imam ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala wanda al imam al tabari ya kashi a cikin tafsirin sa daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar Umar yana nema Allah subhanahu wataala ya kawo musu yabinnan ya saukar musu da abin da zai bayanin giya domin farko musulunci ba haranta giya ba lokacin da musulunci yake farko ba haranta bi ba haranta giya ba domin uslubin da'awar Allah subhanahu wataala saboda idan mutun ya shaku da abu yake yin shi ko da yaushe idan kace ya tsaida yin wannan abun ta kadaya to abu ne mai mi mai wuya gare sa Allah ya san ya ji ka sanin dan annabi Adam sai Allah ya bi su ta uslubi da dama to Umar dan Khattab yana roƙon Allah ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ka bayyana muna game da sha'anin giya bayanin da zamu gamsu zai warkar da damuwar mu a zuciya sai Allah ya sakar da wannan ayar yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka sha'anin giya wato da kuma da caca Allah ya ce qul fihi ma ismun kabir sai aka kira dan Umar dan Khattab aka bashi labari cewa ga abinda Allah ya sarkar sai kuma ya ƙara yin addu'a ya ce har yanzu dai ya Allah kai muna bayani ka sarkar muna da bayanin da zai warkar muna da abinda ke cikin zuciyar mu na na damuwa game da sha'anin giya sai Allah ya saukar da ya yi ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta taqulun ya ku masu imani kar ku kusanci yin sallah a farkon musulunci fa kullura mutun zai sha giya ya zo masallaci saboda ba haranta ba mutun zai kunfadi giyar sa da kyau ya zo masallaci sai kuma Allah ya tsera ya ce to an ce akwai laifi a ciki ko sai Allah ya ce a idan za a zo masallaci ai haƙuri kada a shagiyan la taqrabu ssalata wa antum sukara kada a kusanci sallah kada a zo a masallaci ana cikin maye sai mutun ya san abin da yake yi daga nan kuma sahabbai masu wani suke shan giyar daga cikin wanda suka musulunta sai suka daina shan giya lokacin da za su je masallaci har ya dan wadan khatab aka karanta masa wannan ayar kuma sai ya ƙara yin addu'a Allah subhanahu wataala ya musu bayanin da zai gamsar da su sai Allah subhanahu wataala ya sukar a suratul maida innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ko sanni da giya da tata da sauran gumaka da zalunci dukkan su aiki ne na shaytan da kuma kazanta ce ku nisance su dan ku samu dacewa a gobe algobe alkiyama kuma dan khatawa da yaji wannan yace intahaina kan yanzu kan daga yanzu an kandena akalla ya sabuko hukuncin shan giya kawai aka harantar da watan shan giya katan a musulunci ina fatar mun fahimta to Allah yace yas'alunaka anil khamri wal maisir al maisir kuma shine tata abinda zai jayo mutum abinda zai jawo mutum ya tara kuɗi ba tare da ya juye yayi kasuwanci ba ko yayi wata wahala kawai za a aza kuɗi inna tika kana da wa'annan kuɗi to wannan shi ma haramun ne kaga yanzu tata turawa sun zamanar muna da ita an zamanar da ita a portable ma zaka iya ka dinga yin tata har irin kamfanin gama na sadarwa su ma suna kawo tata a ce ka sa kaza zaka ci zaka ci kaza wallahi tata ci ka sa kaza zaka ci kaza shi ma tata ci saboda zaka samu abun ne ba tare da kami ba kai wahala shi kuma Allah so yake waton mutun ya juya sai kai kasuwanci domin akwai albarka a cikin kasuwanci ba abun da yake kasuwanci wallahi ka sarrafa kudi ka juya su ka samu ribarka amma kawai kai tsaye ka zauna a sa kudi wannan ya jayo ka sa jika ta jayo jika 10 ko jika 100 irin wanda zaka ga wani da suke da mutuwar zuciya kullun kana ganin shi bakin gidan kale-kale yana ta karkarawa sai ya mutu yana karkara kuma bai ce ba an kware sa ko kaga kuma in ya cin ba wannan kudin haramun ne cin wannan kudin haramun ne to Allah ya ce suna tambayar ka game da sha'anin waton tata sai Allah ya ce qul ta ce fihima waye zai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake Allah ya ce manzon Allah qul ya annabin Allah ka faɗa musu fihima a cikin sha'anin tata da giya waton ismun kabirun akwai zunubi mai girman gaske nan tun kafin a kai da haranci ne akwai zunubi mai girman gaske zunubin da ke ciki ai kaga yana taushe hankalin wanda ke sha sannan kuma giya da tata suna sa ta husuma kaga in tata baka raba su da mi da rikici baka raba su da mi da fada baka raba su da mi zagagge na juna baka raba dan tata da fadin alfahasha baka raba dan tata da abin da ya shahi a wato fadin zur sannan kuma shayin giya tana gudda hankali kuma tana sa mutun ya kasa tsantsuwa ya bauta wa Allah subhanahu wataala wala ta fihi ma ismun a cikin su akwai laifi mai girman gaske shi yasa a hadisin Imam an-Nisa'i hadisin Usman Allah ya kara masa yarda annabin Allah ya ce ijtanibul khamra kudi sanci giya nabi ta mi ijtanibul khamra kudi sanci giya fa innaha ummul khaba'ith domin ita giya ita ce uwar dukkanin wani laifi a duniya jama'a mun fahimta hadisin Imam an-Nisa'i annabi ya ce ku nisanci giya domin giya ita ce duk uwar kowane mummunan aiki sai manzo Allah ya ba da labarin wani mutum a zamanin Banu Isra'il da wata mace da take irin ɗan bude idanun nan haka a mace irin mai zaman kanta sai ta turo masa da kuyanga akan yazo shi mutunan kirki ne kowa ya shege sa da mutum ne mai nagari mai kamun kai sai ta tura masa watan kuyanga cewa zai zo yayi shege akan wani abu to da yazo duk in ya shigo cikin gidan sai a liƙe kofa yaga in ya shiga ana liƙe kofa to sai da yazo gunta sai zace masa abin da yasa na kiraka ba dan wata sheda bace wallahi tsakani da Allah na kiraka ne dan dai ina da shawa a gare ka akan kai ina son ka biya min bukatata shi kuma a cikin gari ustazu ne an san shi da kamun kai yanzu sai ya tsaya ya kalle ta tace mai to amma dai akwai akara da zabi ko kai zina da ni ko kuma ga kofkin giya ka dan kwale ka dan more ka dan ko kuma ka kashe wannan yaron ga ko yaron kusa gare ta akwai yaro tare da ita laifi guda nawa ga shan giya ga zina ga kisa to yanzu shi sai ya diba to wanne ne yafi sauki in zaka doka zaka ce wanne ne yafi sauki a duk irin laifi ne ko yake dai ita zina haramun ci sannan kuma tana sa aiwa mutun aiwa mutun gura 100 in bai da aure ina da aure kuma za a jehe shi a to ita kuma giya hulalle ake mutun to kuma kashe rai in mutun ya kashe rai kuma dan wuta ne kamar ya kashe mutane ne baki daya sai ya ce abu mafi dan sauki ciki dai shine mi sha giya a shariba al-khamar sai ya sha giya yana yin kop ver daya sai ne mai da ƙara masa ya ce ai abun da dan armashi ya ce dan ƙara masa sai an ƙara masa kofi na biyu sai ya sha da biyu ya ce abun da dadi ya ƙara sai ya sha na uku lokacin da ya sha na uku kawai fa waka alaiha sai ya abka mata ya zina da ita bayan ya zina ta kuma fa qatala al-ghulam sai ya kashe yaro kaga giyan ta jayo mi ta jayo aikata sabon Allah masu dimbin dimbin yawa ko ya kashe rai kuma yayi yayi duka da miye kawo wannan abun giya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa watan game da sha abun ne shahi ita giya to Allah subhanahu wa ta'ala watan ya tsine ma ita giyar la'ana Allahul khamara Allah ya tsine ma giya ita kanta giya tsinan ne ya ci giya tsinan ne ya ci wa bai'uha da kuma wanda ke sayar da ita duk mai sayar da giya tsinan ne ne ya so ko bai so ba kawai annabi ya ce mine ne tsinan ne ne wa mubta'iha kuma da wanda yake sota ko ko da baka sa baka sha in kai yoko man dikinta kai ne ko baka sha in kai yoko man ko kuma ka so ma wani wanda zai sha ko a baka sautin giya mutum ya baka albadar giya ka so masa to ka shiga cikin layin tsidannu sannan kuma watan wa asiruha da wanda yake matsa giyar wanda yake tace ta wanda yake sarrafa ta mai yin giyan shi ma kansa tsinanne ne ina ba ta mafita duk wanda yake hada a laboratory yazo ya hada ta a yi ta shi ma ya shiga cikin tsinannu sannan kuma wal ma'suru lahu da kuma wanda yasa aka tatso masa wanda yasa aka yi masa wanda suke ci bai sha amma kuma zai zo ya zuba hannun jari na a tatsa giyar domin a samu riba a samu kudi to shi ma tsinanne ne wasaqiha da wanda shi bai sha amma kuma yana aiki gidan giya ko kuma hotel yana servirkin mutane da giya shi ma ya tsinu ya shiga cikin tsinannu wa sharibu hada kuma mai shanta sannan wa hamilu hada wanda yake dakon giya wanda ke dakon giya shi ma tsinanne ne dan dakon giya tsinanne ne ta hanyar dako ta mota ce ko ta duk ta hanyar da ake transfer kinta idan mutun ya dauko ta wallahi ya tsinu sannan kuma da wanda kuma yasa aka dauko ta wanda ya yasa aka dauko giyar da kuma wanda ya ci kudin giyar ko da aiki kai aka biya ka da kudin giya kai aiki ne kai amma aka biya ka da kuma ka san kudin giya ne to kai ma ka shiga cikin layi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sai Allah yake cewa wa manafi'u lin-nas ko da kuma wani dan amfani wa mutane manafi' sai wato mutahajjumu manafi' lin-nas wani dan amfani da mutane daga cikin amfanin da take da ita a wancan lokacin shine kaga akwai samun riba tana da cikin abun da ke kawo kudi baka bane abun da ke yawan kawo kudi sannan kuma tana cikin abun da ke narke tana yana narke abinci tana cikin abun da ke narke abinci sannan kuma mutum mai rauni tana sa shi ya samu kuza-kuza inji lipstoci amma duk da haka nan kuma wannan shi ne iya amfaninta amma cutarwar giyar kuma nan ba giya ba kadai hatta duk abun da yake da alaka da ita giyar na shaye-shaye duk abun da ba a sha wanda zai gudda hankali to ya dauki matsayin giya sai a yi masa kiyasi akan giya zai kaga kwaya da yara suke sha matasa hukuncin giya yanzu kuma kwaye nawa malam Jabir kala-kala ce akwai wanda shekawa ce ake mutum zai shaka akwai wanda mutum zai shaka akwai ta allura akwai kinanni akwai ta ruwa kala-kala ce kuma abun da ke bani mamaki kasan nan har gwamnati ta iya kokari wai har anti drug ke da kai suna kula da abin da shaye-shaye amma dan Allah an daina me yasa saboda babban matsalar ba an tidirwa kasa ko me aka sa inda ba an nuna mutane Allah bane ba za a bari ba to wayannan shaye shaye suna da kuma yanzu wallahi idan ka ga yaran shaye shaye to in kana da tauhidi sai ka washe da kuka a ce maka ana kamu an tidirwa tana rafa kinta ta kawo ɗan kwaya sai ka iske wani yaro bai kai shekara 12 ba shekara 12 duzan yaro ya lalace kai yaron da ya sanya shakwaya a shekara 12 dan Allah ya kai shekara 30 ne ba zai iya yi ba shi da kisa cikin mutane yawan kisa yayi yawa domin tana haddasa ababe da yawa yanzu kuma kwaye na wa ba maza ba kuma ba mata ba akwai yanzu kana ganin yara suna aja shisha argila ana sha wallahi alazim akwai inda naga watan kwaya ce ake zuba a cikin gurbutalin argilan ake sha sai yaro idan sai yayi ja sai shi wata cikin gida uwa tana masa magana yana kwara mata idan kana ganin shi ta ga wani shedani hankalinsa ba tsaye yake ba wani abun ya kamata a doki mataki a kansa malamai su ta wa'azi kuma gwamnati ta tsananta kware da gaske eh kuma in ana son a hada shan wannan ita argilan ta hana dokar harancin kawo ta ba cikin kasa eh ta haranta dokar harancin abin da ke bani mamaki ba a jima ba minista kin san ce ya fito ya yake ilani a gidan radio na Niger cewa ta ba tana cutarwa amma kuma har yau gwamnati ta kasa harantar da shigo da ita kenan ta yarda da mi da sha da ba ta yarda ba tana inkarin abun to duk masu kawo ta ban an san su sai a ce kawai duka an yi bloke baki daya don haka mu ai an san masu shigowa da ita ko kawai rufa ake kawai abin da in yi ruwa da kai sai a tahi da mutum Allah ya sauke wala suka ce daga cikin sharri na shan giya ko kuma abin da Allah subhanahu wataala ya haranta na kwaya akwai cutarwa da suke yi wa musulmi da kuma al'umma baki daya abin da tsari kwaya tana tafiyar da hankali wanda hankali shine bambancin mutum da mi da dabba hankali shike bambanta mutum da dabba to dan kwaya duk inda dan kwaya yake za ka ganshi hankalinsa ragagge ne duk inda dan giya yake za ka ganshi hankalinsa menene ragagge ne jama'a ba ka bane za ka ganshi kawai shi da ke bugun bakwai shi da ke wuce balle ya kai nufa ba tana cika dis in ma na cika dis a wani bi sannan kuma dabi'a tana canzawa ta mutum wanda ke sha dabi'unsa suna canzawa atkinsa suna canzawa idan ka san sha kaga mashayi wanda magana sa kana ganewa na mashayi ne daga maganar sa kana gane mashayi ne saboda zaka duk inda mashayi shike zaka gansa da yawan zage-zage da yawan gain alfahasha shi yayi kalamai na alfahasha ba wani abu bane shi zaka ga galiba ƴan kwaya su ne ai TikTok kuma duk tasu ci sun fi su shiga suna kallon mata tsirara saboda abun yana canza musu da dabi'ar da Allah ya halice su akai abu na uku sannan kuma akwai wawantarwa cikin tasrifi wajen abin da ya shahi gestion za ga su wawaye ne wajen gestion ɗan kwaya ne ko kuma mashayin giya ya kai abin da ke gare su na aljihun da salarkinsa in ya ɗago in ma ya gaci ne yana iya yanzu kawai kai tsaye duk ya ɓata shi gaba ɗaya da Allah wannan ba wawanci ba ne Allah ya sa ba economy ya karanto ba in ma mu ya karanto in dai yana sha to za ka gansa bai da gestion bai iya tare da kuɗi duk ɗan kwaya bai iya ajiyar kuɗi ba bai iya adadin sannan kuma akwai fasada tadbir harkar abin da shahi jujjuyawa da mu'amala za ga sallaha shi wannan bai da wannan mu'amalar sannan kuma idan shaye shaye wa cikin al'umma to kuma za a rasa amana domin sha na sa mutun ya juye yayin aikin da zai fitar da cikin kansa akira ina amana yake abu na gaba sannan kuma yana jayo talauci wa al'umma sha yana jayo talauci giya ko kuma wani giya abin da ke gudda a hankali yana jayo talauci wa al'umma musamman ma masu shan giyar ai kaga kwanan nan ma mu barka muke muna jin daɗi da aka ƙara ma karamin kuɗi ta kai dala 10 wallahi muna cikin jin daɗi kwanan nan saboda karamin ta kai wani bai iya yanzu kaga in kace zaka sha 1.5 kina dala nawa dala 50 kaga kuma 50 su baka shinkafa da wake da har da su baka shinkafa su baka melashin shinkafa da maka kamore kware da kiski wasu masu fara barinta to da ta kai 100 ba da uwa uba ma sai a samu su ba galocin da taramu take da bibiyar ba kowa sha yake ga kowa kawai sha yake amma da ta kai jikawa kaga waje kan ma ana economy zai kinta ba za a kashe ba ba haka bane to Allah ya datar da mu haka tana jayo talauci ga masu shan sannan kuma wanda ke shan kwaya ko kuma giya to abun kyama ne ga al'umma har wanda suke kusanci gare shi kaga idan mutum yana shan giya hatta matar sa tana kyamar sa in mutum na shan kwaya hatta matar sa tana kyamar sa hatta kai hatta mahaifiyar ta haifi mutum kaga tana kyabar wasu halaye nasu sai dai kawai naka nan mutum da dan sa ba zai iya gudun sa ba ko abu na gaba sannan kuma tana lalata da lafiya tana taba lafiya shaye shaye kwaya ko giya sai zo giya an tabbatar da cewa tana taba tana lalata anta likitoci sun tabbatar da tana taba anta to kaga shi kuma kwaya yanzu musamman irin aljiar bai shisha da ake sha ya suke sha an tabbatar cewa tana bi tana tara wa mutum wasu ruwa a giliba sai an kuma mujaye wa mutum wasu ruwa kuma yana sa mutum ya fita daga cikin kamala ta dan namiji in namiji na sha to zai fita daga cikin maza sannan kuma tana sawar masu shaye shaye ba sa dogon shekaru masu sha suna da karancin rayuwa a duniya saboda fama da rashin lafiya da suke yi da keke su zuwa ga halaka kuma duk mashayi giya kuma waninta inji masu kace daga cikin sharrinta tana sa ya kulla abotaka da shedanu yana da alaka da iblisai aljannu ko mutane sannan kuma tana sanya watan alfahasha da yawan kisa da yawan zinace da liwaɗi shubaira a cikin al'umma sannan kuma tana sanya al'umma fami ta lalace yana sa fami ta yanzu kaga idan mutum ala qadar Allah a ce mutum na da diya budurwa kuma shi yana sha to ba kowa ba yake iya zuwa a wurin wannan yariyar me dalili saboda babanta mashayi ne kaga ya ja maka diyan sa ne abun fada a cikin gari sannan kuma tana sanya Allah subhanahu wataala ya saukar da azaba a cikin al'umma to Allah ya kare da haka wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amfaninsu watan amfaninsu sai dai zulubi ne ke ciki yafi amfaninsu yawa akwai zulubi kwarai Allah ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'afu kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun suna tambayar ka game da abin da ya shahi me za su ciyar waccan ayar tana bayani watan wa za su ciyar ne wannan ayar kuma tana tambayar menene ya kamata su ciyar a cikin dukiya suna fatan mun fahimta yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini tana zancan wane ne ya kamata mu ciyar da shi wannan ayar kuma tana bayani akan wa menene ya kamata a ciyar sai Allah ya ce al'afu abunda yayi saura game da bukatarka duk abunda kai biya bukatarka da shi ka nemo kuɗi ka ce ka sha kai tufaya kai duk abun da ke bukata su kai saura Allah ya ce wannan abun cikinsa ne zaka yi sadaka da shi kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne dai Allah yake nuna muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna ko za ku yi tunani da hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu tunani cikin al'amuran sa na rayuwa da yayi muna Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu anan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna la'allakum tatafakkaruna tare alaka da ayat da zamu karanta sati mai zuwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته